Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Shirin matasa ke muku sallama da fatan alheri da wannan maraicen Litinin 28 ga watan Maris daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25-22-16 da kuma ta internet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. An yamai kuma a VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM ko ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanne masu gabatar da shirin.
Jamila Kabiru Fagin
tare da Halima Jumrau.
Madina Dauda da abokan tattaunawarta a zauren matasa za su ci gaba da muhawara akan yadda masu kuɗi da iko ke lalata tarbiyyar 'ya'yan mutane. Ko da yake wasu na ganin cewa in bera da sata to daddawa ma tana da wari saboda wasu iyaye na da matukar kwadayi.
Yawancin mazan mu sai kiga sun fita gida sun bar mace da naira 50.
Akwai kuma iyaye mata waɗanda kaman duk wani abun da yarsu zata zo da shi daga waje ba za mu san ya akai ta samu shi ba. Mun ma muna namu lahi. Kamar da Hajjari ce mutun zai bar gidan shi wallahi akwai wanda bai ci abinci gidan shi.
Kun ban mata ba komai ba abinci shike jawo kwadayi.
A wajen su ma su gani suke kaman burgewa ce ma yata ta isa har ana sai mata bawo. To bata san ko menene yar take kama ta zo da wannan abu a gida ba.
Anya ko bai kamata gwamnati ta shiga wannan magana ba?
Kore kuwa na yadda da ke cewa ya kamata gwamnati ta shigo ciki. To amma jami'an gwamnati da ya kamata su dau wa'annan matakan su suke aikata abin kin ga kuwa ba abin da za a yi. To amma idan gwamnati take akwai mafita. Mafitar shine al'umma su za su tashi su sa gwamnati dole ta tsaya abu.
Za ku ji duka wannan har ma da amsoshin tambayar da muka yi muku ta Facebook. Ku biyo shirin yau da gobe, shirin matasa, ku ji bayanai akan masu amfani da kuɗi da mulki suna ɓata 'ya'yan talakawan da Allah ya ba su amana.
Ta yaya za a yi a raba wasu iyaye da kwaɗayi da san rai domin a cito 'ya'yansu daga faɗawa tarkon manyan mutane masu kuɗi da mulki waɗanda ke lalata tarbiyyar manyan gobe? Tambayar da muka yi muku kenan a Facebook ga kuma yadda kuka amsa mana. Gaskiya wannan maudu'i ne mai kyau, domin a wannan zamani babu abin da yake lalata tarbiyyar mata fiye da kwaɗayin abin duniya da iyayensu ke yi. Sai kaga iyaye sun ɗora ma 'yarsu burin samo kuɗi a wajen samari, wanda hakan shi ke saka samari ba su kuɗi mai tarin yawa, ƙarshe su ɓata musu tarbiyyar da ba za ta taɓa gyaruwa ba. Watanmu shi ne iyaye su gane cewa tarbiyyar 'ya'yansu ta hitilan arzikin duniya a ruhani. Saƙo daga Anwar Muhammad Gaidam.
Yau da gobe, mafi yawancin yara sukan lalace ne saboda mummunar fahimtar wasu iyaye na sai yarinya ta yi talla, inda ta nan ne kawai za a yi mata kayan ɗaki. Ni shawara ta ga iyaye ita ce su ji tsoron Allah, su sani arziki nufin Allah ne, ba wai lallai sai ta hanyar talla za a yi arziki ba. Sannan bayan nan akwai can kiyama, kuma 'ya'ya amana ce a gare su. Kowa ya yi da kyau zai ga da kyau. Saƙo daga Isa Suleiman, malami a kwalejin horar da malamai ta jihar Bauchi da ke Azare.
Yau da gobe, a harko abin da yake kawo yawaitar lalacewar 'yan mata ba komai ba ne illa rashin tarbiyyar iyaye ne. Da dama za ka ga uwaye mata ke ba wa 'ya'yansu dama har su je su yi lalata. Akwai hanyoyi da dama da za a bi a magance wannan matsala. Su ne kamar haka. Hukumomi su ɗauki matakai masu tsanani akan duk waɗanda aka samu da lalata in ma mace ce ko namiji ne. Na biyu, malaman addinai su rinƙa tsoratarwa akan waɗanda ke da irin waɗannan halaye, domin kowane addini bai yarda da hakan ba, da fatan za a gyara. Saƙo daga Makinta Alhaji Gwani.
Yau da gobe, shirin matasa, hanyar da za a budan ceto 'ya'yanmu manyan gobe daga hanyar lalata ko kwaɗayin abin duniya da wasu iyaye suke yi daga manya masu kuɗi ko mulki. Na ɗaya, iyaye su sa tsoron Allah mahalici a zuciyarsu. Na biyu, su kauda kansu ga abin duniya don abin duniya a duniya ake barin shi. Na uku, duk wani abu da za ta shigo da su gida, kama daga sutura, takalma, zobe da ma wayar hannu, a tambaye ta ina ta same su. Na huɗu, ƙawaye da abokai da suke hulɗa, ka san su waye su, bata gari ne ko kawalai ne ga manya ko masu mulki ko su nagari ne. Na biyar, kuma in ma makaranta ce zata, jakar takaddunta ko akwatinta ya zama an bincika da kyau don gudun katta fito da rigar zaman gida face uniform dinta na makaranta. Da fatan Allah ya sa a dace. Amin. Sako daga Kacalla Bukar.
Ina ganin kamata yayi iyayen su nuna ma ƴaƴansu maza neman na kansu in dai ba sata bace ko makamanciyarta. Sana'a komai kankantarta, misali wankin mota, gyaran mashin da keke, gini, dinki da sauransu. Ga ƴan mata kuma akwai kunshi, kitso, dinki, saka da dai sauransu. Sana'a dai ba ta buƙatar jari. Ina ganin duk abin da zai samu zai taimaki iyayen. Hakan kuma zai iya kauda idansu daga wani mai abin hannun da ka iya yaudarar su. Sako daga Idris Mai Salla Ibrahim.
Yau da gobe, matakin farko shine ya kamata iyaye su sani cewa wajibi ne su kasance masu haƙuri da juriya a rayuwa. Kada su kai kansu inda Allah bai kai su ba. Na biyu kuma, ya kamata iyaye su zama masu sanya ido kan duk wani shige da fice na ƴaƴansu, sabili da galibin ƴaƴan yanzu sun ta'allaka ne da neman rayuwa cikin sauƙi ba tare da bambance halal ne ko haramun ba. Na uku, ya kamata su ƴaƴan su sanya tsoron Allah a cikin zukatansu, don gudun kada su fada tarkon masu hannu da shuni ko kuma miyagun masu lalata tarbiyyar manyan gobe. Sako daga Adamu Aliyu Ngulde, karamar hukumar Dambowa a jihar Borno.
Yau da gobe, mahita ga wannan al'amari shine iyaye su nemo sana'a domin dogaro da kai. Kuma in har mutum yana da sana'a, to zai iya taimaka ma ƴaƴansa ta hanyar shigar da su makaranta, domin yawancin a tallace-tallace ake samu a ɓata ƴaƴa mata. Sako daga Rilwan Ibrahim, London, Uba.
Abin da ke jawo wannan matsala talauci ne, inda gwamnati za ta ba da ilimi kyauta da ci da yara abinci a makarantu kamar yadda ake yi a Kano a da da Kaduna a yanzu. To tabbas za a samu mafita, domin yaran za su je makaranta su waye, kuma ba za su je talla don su ci da kansu har wani ya samu damar bata su ba. Sako daga Nura Ibrahim.
Wallahi rayuwar yanzu sai addu'a. Iyaye wasu na kokari matuƙa da ya kamata kan ƴaƴansu, amma ba duka aka taru aka zama ɗaya ba. Wasu iyayen akwai talauci, ƴar ce take ɗaukar nauyinsu. Sannan wasu kuma yaran zaka ga iyayensu mawadata ne, kuma sun sa kansu irin wannan ɗabi'ar na bin maza. Wasu ma mata ke neman su. To ƙawaye na da tasiri sosai, domin yawanci zaka ga ta hanyar ƙawaye suke lalacewa, amma gidansu ba rashin ci ba rashin sha. Sannan ga tarbiyya, kai wani gidan banda makaranta ba inda ƴaƴansu suke zuwa, ko gidan biki wasu iyayen ba sa barin ƴaƴansu su je. Amma duk da haka zaka ga suna amfani da lokacin makaranta, suna abin da suka ga dama. Maganin wannan shine addu'a da ƙara kulawa. Muna roƙon Allah ya shirye mu, ya shiri ƴaƴanmu, mu kuma mu ji tsoron Allah. Yadda ba ka so a ɓata ƴarka, ƙanwarka, yayarka, to kada ka ɓata na wasu. Sannan ga shigar da mata suke yi, gaskiya ita take motsa sha'awar maza, domin da yawa akwai waɗanda ba halinsu ba ne amma sun tsunduma. Allah ya kare mu, Allah ya kare mu daga ruɗin zamani. Sako daga Rufa'i Zakari.
Yau da gobe, abin da kamar wuya, saboda su iyayen da ƴaƴan ba su ɗauki auren a matsayin ibada ba. Haka yasa ko da iyayen sun musu zaɓin miji, sukan bijire sai mai kuɗi haka. Ko kuma idan ƴaƴan sun zaɓo miji, iyaye su ki amincewa saboda bai da kuɗi, sai su ce ana nema miki inda zaki huta, kina faɗa wa talaka wahala ta kashe ki. To ana haka ina maganar gyara a nan, sai dai wanda Allah ya shiryar kawai. Sako daga Adamu Musa Tsafi.
Tabbas iyaye ya kamata ku sani, arziki da talauci din na Allah ne, kuma Hausawa na cewa duk wanda ya hau motar kwaɗayi zai safka a tashar wulaƙanci. Ku tashi lahiya. Sako daga Ibrahim Bello Gashuwa.
Sai iyaye maza sun ɗauki matakai ta hanyar tarbiyyantar da ƴaƴansu mata da kuma biya musu buƙatunsu na yau da kullum, misali sutura mai kyau, cire musu kwaɗayi da sauransu. Ta haka ne za su fi ƙarfin ƴaƴansu mata da iyalansu. Idan har iyaye maza ba su fi ƙarfin gidajensu ba, to akwai matsala. Sako daga Abu George Campus.
Yau da gobe, ta hanyar koya musu ilimi, tarbiyya da kuma koya musu sana'a ta yadda za su iya riƙe kansu da iyalansu. Sako daga Abraham Geoffrey Gombe.
Ai, dukkan mutumin da bai gina akan tarbiyya ba, ba zai iya bayar da tarbiyya ba. Kawai duniya ce za ta yi maganin su, domin ita duniya makaranta ce wacce ta tsallake tunanin kowa. Kawai cin nasarar ta rayuwa akan tarbiyyar Allah da ma'aiki shine kawai mafita da samun salama a cikin ta. Shi kwaɗayayye baya daina yin halinsa har sai ya wulakantar da kansa, ya kuma zama ƙasƙantacce, abin ƙyama, kuma ya dawwama cikin damuwa da baƙin ciki, sannan kowa ya guje shi, sai ya ƙare a haka kuma a tsiyace. Sako daga Talamis Dallami. Yanzu ga zauren matasa, kuma ga Madina Dauda da abokan tattaunawarta akan wannan batu na masu lalata ƴaƴan mutane.
Zainab, ke kin amince da wannan batu na cewa laifin ya fi rinjaya akan iyaye mata? An ce mata kwaɗayi yake gare su.
Ina, ba gaskiya ba ne. Mazan ma, wasu mazan ma sai ka gani ba su damu da abin da iyalinsu ma suke ciki ba ma. Su fita gida su bar matan haka da yaran. To, wasu mata za ka gan bayan da suka iya, sai su bar yaransu a haka, gashi mai gida ya bar gida, bai ajiye kudin abinci ba, bai ajiye kudin da ya kamata a lura da yaran ba. Ai, dole matan ita ma in ta gan abin da ya yi dan abin nan ba sai ta bar yaransu ci gaba da rayuwarsu ba. Laifin ba na matan ba ne kadai, mazan ma su ma suna contributing da abin da yake faruwa da yaran mata.
To, Halima, ya kika ce?
A gaskiya ta yi magana kwakwara a nan wurin. Yawanci ni ina da ma abin nan din cewa lalle maza suna da laifi sosai. Ya za a yi? Yawancin mazanmu sai kiga sun fita gida sun ba mace da naira 50, kuma kin san ba su yi mata tana dan abin da sana'a da za ta yi ba ko wani abu. To, kun ban mata ba komai ba abinci, shi ke jawo kwaɗayi. Yawanci idan ka tanadar ma iyalinka abin da ya kamata da ƙyar su dubi waje. Don haka idan namiji zai tashi tsaye ya ɗauki abinda Allah rataye a kan shi ya yi shi yadda ya kamata, ba yadda za a yi a samu irin wannan. Sannan kuma ya jaddada tsoron Allah ya ƙarisa su san cewa duk wani abu da za ka wanda bai da kyau, lalle Allah na ganin ka, kuma Allah zai hisabi kanka. Kin ga idan maza za su yi haka, na tabbata cewa za a samu ragowar irin waɗannan abubuwan.
Malam Sunusi, menene ke kawowa ne? Kaka ce na rena maka, kai magidanci ne, kai kana da ƴaƴanka, me ke sa namiji sha'awan ya kare nashi dan amma kuma ya lalata dan wani?
Akwai rashin imani shine gaba. Dan duk mai imani, ayin ga kamar kotun hadisi da zo, duk mai tsoron Allah yana bin kuma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Saboda ai ba na san hadari gare ni dan miran sun shiga wani, kaga rashin imani hajja. Sannan maganar zan dan koma kan maganar na ba Allah comrade, maganar tsare ci tana ƙara taimakawa irin wannan al'amarin, tana ƙara taimakawa ƙwarai da gaske, wanda ke jawo ra'ayin maza zuwa ga mata yanzu da kwaɗayi. Da kuma na ƙara cewa ni namiji ne magidanci, ina da yara ƴan makaranta ma, mu ma muna namu lahin kamar yadda Hajjari ce, mutum zai bar gidan shi wani abin da yake ci gidan shi, wallahi akwai wanda bai ci abincin gidan shi, na gan su wallahi,
saboda bai da daɗi,
bai ci abin da yake ba su, ba shi zai ci ba wallahi, shi ga waje zai ci, akwai su. Kuma na ce mu za ga tawashi kada, yini shi ba kike ci ba, zai je ga mun mai tiya za mai dai kaza kaza, su kuma watan su ba dariya ku ba, dan duka zan tabo gaba da
to
su kansu matan na saja wata komi za ta baka, wallahi akwai malaika bai ba tiki ba ta duka ko ba haka bane, ko sai akwai irin su, akwai irin saja wanda komi za ka bata wallahi bata abin ne shi, bata kula mari shi kanta kawai sani dan azage ka, akwai irin su. To, akwai namijin kuma da shi duka dai buganin karara ci, wannan takara kuwa da irin shi.
Barin tambaye Abubakar ya gaya mini yanzu cikin wannan bayani da kai yanzu, a buginan a bugicen wasu mazan rashin imani ne, wasu matan kuma akwai munafikai yadda ka faɗi, sai namiji ya bata kuɗi yadda za ta ba ƴaƴanta duk abin da suke bukata ba tare da sai sun yi kwaɗayi a waje ba, amma kuma take kashewa
da boye dan wata hidima tun da ba.
To, Abubakar, ya kake ganin wannan?
To, ina ga wannan wajen dan danja ka dan domin saboda tarbiya ne, duk mutumin da aka tarbiyatar da shi samu tarbiya nagari, to ko mutuwa ce zai kashe shi, ba zai je zina ba, mace ba ta yi ta bada kanta kawai wai don saboda ai ba a bar wani kudin cefe ne na yau ko kuma dan yunwa ya kamata ne ko kuma ta rasa wani ba gida ba sai dai da mata tashi babu tarbiya ba ta samu tarbiya ba daga wajen zatu mata shi kuma uba kuma bai damu da gida ba irin mutane ne waɗanda kawai su fita su a gidan ma wani hali suke ciki bai dame su ba kamar da na fara da su akwai irin wannan maza din to akwai kuma iyaye mata waɗanda kaman duk wani abun da yarsu zata zo da shi daga waje ba su zama san ya akai ta samu shi ba a wajen su ma su gani suke kaman burgewa ce ma yarta ta isa har ana siya mata ba waje to bata san ko menene yar take kama ta zo da wannan abun a gida ba to wannan duk ya hadu ne daga kan iyaye gaba daya su kutum wannan tarbiyyar da muke magana gaba daya daga kan iyaye ne yar kanka tarbiyyar da ta tarbiyya na gari ko makaranta da ta hadu da wasu shashashu a makaranta ba za ta lalace ba za ta rike wannan tarbiyyar da iyayenta suka mata ka tarbiyyar da ita ka ba ta ilimi na addini ka tura ta ko ina ina ga insha Allah za ta dawo lafiya ba abun da zai same ta
Zainab kina ganin a cikin ƴaƴan ma da muke haihuwa kamar yadda Abubakar ya faɗi yanzu akwai cikin ƴaƴa da muke haihuwa akwai munafikan ƴaƴa wanda ke kin yi ma'aiki tarbiyya yadda ya kamata ta fita kin sa ta a makaranta ta tafi ta zo ta yi miki ƙarya cewa akwai wani abu da za su yi na makaranta ashe ba wani abu za ta yi na makaranta ba namiji ne zai dauke ta ya kai ta wata ƙasa kamar Dubai saboda ya bata ta kina ganin cikin ƴaƴan namu ma akwai munafikai
sosai ai ba za a rasa ba
to me zai sa yaro ya haka
to ai yanda yayin maganar tarbiyya din nan ne yara in suka samu tarbiyya mai kyau ko ma mene wai su ma in suka fita in namiji ma yazo zai bata su dole in suka dawo gida sai su sanar da iyayen su kuma ya kamata a halin iyayen su ya kamata ya ba su shawara inda abinda ya kamata su yi abinda bai kamata su yi ba
iyaye su yi ma ƴaƴa shawara abin da ya kamata ke zaki cewa na Abu Halima
maganar da suka yi dai gaskiya ne amma abin da nake son in sanar da mutane cewa duk wani abu da zaka yi a rarrabe abubuwa mun san da cewa mutun ya ba iyan shi tarbiyya ta gari akwai shi sannan kuma mun san cewa tsakankanin mutane akwai masu rauni to tsoron irin masu raunin nan shi yasa ake son idan mutun yana da hali kada yayi munafinci yayi mu iyalin shi tanadin da ya san cewa ba za su fita waje ba saboda rauni duk mutane an san akwai mutane masu rauni saboda haka idan kana da mata wadda ka san cewa ka san halin matarka ka san ta in ma tana da tsoron Allah mai yiwa tana da rauni idan ka san tana da rauni ta wani bangare to kai mata tanadin abin da zai kare ta daga yin abin da bai kamata ba
to Abubakar me kake son ka kara akan wannan
abin da nake son kara ba wani abu ne shine ina son ja hankalin shugabanni musamman daga arewacin kasar nan yau an maida aure ya dawo gaba daya ma bidiyoyin ba a sa bidiyoyi kashi 80 daga cikin daurin auren ba auren ba a maida shi kamar wani aure ne mai daraja ko kamar wani aure ne wanda zai albarka sai an sa wayansu ana yanzu in ana sauran sati daya za a daura aure zaki ji wai akwai wani abu da suke kina shi ko na yan kauye ne ko me suke yi akwai kauyawa dress ne ko kauyawa menene wani tsiyara sauran su dai gashi nan tarukuce daban-daban aure sai ka ji wai za a yi aure ne an yi hada akwati 15 akwati 100 akwati wai wannan dushir mene to wannan yana cikin abun da wannan in ta gani ta da ta ita ma ayin ba ta samu namijin da yake da halin da zai mata irin wancan ba duk wani wanda ya zo gabanta ko ba za ta yi la'akari da mutumin kirki ne mai addini ne mai tsoron Allah bane ita ba ta gashi da mota mai tsada wanda ta ga halamu yana da karfin da zai iya yin ko abun da ya fi na wancan kawar nata ba sai ka ga ma ba za ta ma amsa masa ba ko kuma ta yi masa kallon banza sannan na biyu har yanzu ni da kaina anan na sha daga Lagos zan hau jirgi in zan zo Abuja nan ko kuma zan tafi Kano in ga ƴan matan Hausawa waɗanda wayansu ana kallon su ma a fina-finai na Hausa suna burge mutane akan su kaza-kaza wanda kowa ya san ba matan aure bane sai in haɗu da su da sassafe first flight jirgin farko na hau na sha wannan ba su yi wajen hau jirgi daga Lagos zan zo ko Abuja ko Kano na hau jirgi ɗaya da irin waɗannan ƴan matan sabare wayansu daga kagan su ka san kawai harkan banza ce haɗa su sun rako su jirgi na farko sun bar iyayensu yanzu a gida ko wasu ƴan uwansu wanda ba su ma san cewa sun tafi Lagos sun kwana Lagos ba an yi samu ko a hau jirgi an koma Kano ko kuma an yi samu ko a hau jirgi an zo Abuja kai kuma kana can wata kila ka turo ira ka makaranta ne a university Abuja ko a wani Abuja ta je ta hau jirgi ta fi wani ta je ta kwana banza a wani waje ta hau jirgi ta samu ko ta dawo makaranta ko ta dawo gida inda iyaye su so irin wayannan duk mace da ta isa mace in dai har kai ko bata isa mace ba ai mace shi yasa aka ce ita ta fi tsauri ta fi hadari wajen kula idan kana da ƴaƴa maza 100 ba za su baka ciwo kai ba kamar mace ɗayan kana shi wanda kana Allah har sai ran da Allah ya raba kai da ta lafiya ka sa ta a hannu a gidan aure lafiya hankalin ka zai kwanta domin saboda mace ko bata balaga ba nan da nan in dai mace ne bai kamata ma ka aike ta ita kada ta fita ba domin mace ne take bukatan kulawa sosai kyakkyawa sosai sosai a fiye da akan da namiji. To saboda haka ina ga mutane mun suna da sakaci da wannan abun. Yau sun dawo irin wannan yaran matan ga sunan kowa yana ganin su a cikin gari su sa kaya wai musulmai Hausawa wanda aka sani da sasa tira mai mutunci. Sai zama ne yau Hausawa ne zaka ga yarinya ta sa kaya ba gele. Da kan ma inda na sani ma zaka ga yarinya ko ba ta da aure tana sa hijabi ta sa lullubi ko ta amma yau gele ma babu shi. Su saka kaya ya matse su maman nan rabin maman nan yana cikin kaya rabin maman yana waje. Duwawun su nan da ka gani ka riga ka san yadda girman duwawun su mai yake. Kirjin su ka gani ka sai da girman kirjin su yake ka san kai assessing komai a cikin su da ka gansu domin saboda me sun sa kayan tsiranci iyayen su kuma suna kallo iyayen su in wata gila masu kuri ne ko sabu suna kaman wata isace ko kaman wata sanin boko ce ko kuma wani ba sani ba kuma wannan hauka ce suke dora maka su ai don ka san boko ba hauka bane ai addini ka yaddane duk wani abin da ka sani boko ai kana neman ta ne don ka ci tuwo kai a duniya amma addini ka yaddane komai ka sani addinin ka kuma shi sun fida maka rayuwanka ba boko ba boko kan muna neman shi ne don saboda mu ci tuwo kai me boko zai maka ƙarya ce kawai ai a wajen aka tara kayan fanda ita ce kawai ka cituwa a duniya to abin da mutane da yawa mun ba sani ba kenan to men tarbiya ke sada adalci
tare aminci ga juna musan tarbiya Haruna Muhammad Baballe marubuci mai sharhi kan al'amuran yau da kullun kuma dan rajin kare haƙƙin mata ya amsa tambayar da na mishi cewa anya ko bai kamata gwamnati ta shiga wannan magana ba za ku ji amsar amma ya fara ne da ba da shawara akan yadda za a yi a cike gibin arzikin da ke tsakanin matalauta da masu shi
hanya da za a bi a rige wannan gibi shine na farko a ilmantar da mutane kowa ya sani kwanaki rahoton da majalisar ɗinkin duniya ta fitar cewa Najeriya ita take da yaya mafiya yawa a duniya da ba su zuwa makaranta dole sai an ilmantar da mutane dole sai an tarbiyyantar da su dole sai an sawa musu hanyoyin samun aikin yi saboda a rage wannan radadi na talauci din sannan kuma ɗan siyasar mu da manyan masu kuɗin mu dole fa sai an ji tsoron Allah ka sani yau in kai ne gobe ba kai bane in kana da kuɗi yau kana da dama na daukan yar wata ko yar wani ka kai ta Dubai ka saya mata mota ka saya mata wayoyi ka je ka yi lalata da ita to ka sani in ba a yi da taka gobe ba na tabbata gobe ba ka nan zaka mutu ka koma zuwa ga Allah kuma duk abin da ka aikata Allah sai ya tambaye ka ya kamata gwamnati ta shigo to amma abin tambayan anan wace irin gwamnati kuma su waye ne a gwamnatin su waye ya kamata su dau mataki kuma matakin ya zama na za a iya daukan shi kuma ayi abin da ya dace to idan wai mai dokan barci idan ya kaure da gengedi cikin gaggawa ayi abu ya abin nan idan gwamnati ko kuma jami'an gwamnati da ya kamata su dau wayannan matakan su suke aikata abin kin ga kuwa ba abin da za a yi don haka a tunani na kore kuwa na yadda da ke cewa ya kamata gwamnati ta shigo ciki to amma idan gwamnati take akwai mafita mafitar shine al'umma su za su tashi su sa gwamnati dole sai ta yi abu to amma kar ki manta al'umman ba za ta yi haka ba sai an wayar da kanta sai ta fahimci cewa ya kamata ta yi haka din ya kamata a a tilasta gwamnati ta dau wayansu matakai sannan kuma a tunani na dokokin mu da suke kula da irin wayannan abubuwan gaskiya su tun dokoki ne ya kamata a shigo a gyara su abinda nake nufi shine yanzu ki dau fiade misali yau in aka ma ya fiade a Najeriya ki dubi hukunci da ake a tunani hukuncin nan bai yi ba in fact yadda ba ake hanyoyin da ake bi wajen kama mutum da laifin fyaɗe gaskiya hanyoyi ne da a tunani na ba za su tsoratar da mutane su daina irin wa'annan abubuwa ba saboda haka akwai dokokin mu da ya kamata a yi reviewing din su kuma a tabbatar an aiwatar da su kuma akan kowa kar ya zama na wasu su sun fi karfin doka kawai in kai babban jami'in gwamnati ne a ce ai alhaji ne kawai ai yadda dai aka yi a kyale ka kai ka tafi amma kuma in aka kama talaka mai mara karfi shi kuma sai a ce doka ta yi aiki a kansa to in muddin ba wayannan abubuwa aka canza ba to ina tabbatar maki za mu ci gaba da ganin abin da ake gani a yanzu ta yi ma karuwa zai yi
Mala Haruna daga ƙarshe da harko wani kira za ka yi wa ‘yan mata da ma samarin da ke yadda manyan ‘yan siyasa da attajirai suna amfani da su saboda samun wani abin duniya wani kira za ka yi musu wace nasiha za ka yi musu da farko kafin mu ci gaba
to babban nasiha da zan masu shine na farko a tunanina ya kamata kowa ya ji tsoron Allah. Ka sani Allah ne mai azurtawa, Allah ne mai talautawa. In ka samu arziki Allah ne, in baka samu ba Allah ne. Sannan kuma ya ma danganta da mutum ne yake nufi da arziki. Arziki a tunanina ba shine ka tara kuɗi a banki ko ka gina gida ko wani abu makamancin haka ba. In mutum ya fi karfin basic needs din shi na rayuwa, za ka iya ci, ka sha, ka samu kuɗin magani, ka samu kuɗin makaranta. A tunanina babu arziki da ya fi wannan. Ya kamata mutane su gane cewa kallon wasu na gaba da kai masu kuɗi, kai ma ka yi tunanin dole sai ka zama haka. To abu ne da na farko zai rusa imaninka, na biyu kuma zai kai ka ga halaka. Saboda haka dole ƴan matan nan sai an lura cewa babban muhimmin abu a ji tsoron Allah. Sannan abu na biyu, in kika bari aka lalata ki yau, to ki sani wanda yake lalata ki din nan, idan da misali an lalata mahaifiyar shi a da, ta yiwu da fata tashi ta tarbiyyantar da shi, ta ilmantar da shi, ya je ya yi makaranta, har yau ya zama wani abu ba, har ya samu dama ke ma ya lalata ki. Idan ya lalata ki din nan, rayuwa da shi yake cikin ta na yanzu na jin daɗi, ke ba za ki samu haka ba gobe. Ya kamata ki fahimci haka. Duk wanda yake kokarin ya lalata ki, to kokari yake yi ya dakatar da ci gaban ki a nan gaba. Kuma dan abin da yake baki a yanzu babu inda zai kai ki, ba zai magance maki talauci ba. Sannan kuma koda an baki wani reasonable kuɗi, Allah zai cire albarkan kuɗin. Ba za ma ki ga albarkan kuɗin ba, kuma kullum kina cikin bakin ciki. Amma ga ya kamata mutane su fahimci haka, ya kamata ƴan matan nan da kuma waye da yake irin wannan abubuwa ya fahimci haka.
To su iyayen irin waɗannan ƴan mata da uwa da uba, su wani kira za ka yi musu, wata nasiha za ka yi musu, wata faɗakarwa za ka yi musu?
To kafin na faɗi ma wannan, kwanakin baya nake jin wani shiri a gidan rediyo, wata wani samari ne ya je yaudari wata har aka abin ya kai ga sun tafi kotu. Kuma da suka je kotu ɗin sai bayanai suka dinga fitowa. Bayanan da suka fito kuma shine wai ita mahaifiyar yarinyar, abin da ya tsaga mata hankali shine ba ma lalata wannan yarinyar da ake yake tsaga mata hankali ba, a'a wai shi wanda yake zuwa wajenta yake ba ta kuɗin. Akwai lokaci da ya ba ta kuɗi naira 10,000 kuma ba ta je ta ba su komai a gida ba. Ita wannan abin shi yake tsaga mata hankali. A takaice ne wannan yake nunawa, yana nuna miki cewa wasu iyayen da yawunsu ake ko kuma da gudumawansu ake saboda ɗan abin da ake ba su. Saboda haka kira na a gare su shine su ɗin ma dole sai sun yi haƙuri, su ɗin ma dole sai sun gane cewa abubuwan nan da suke bari yake faruwa da ƴaƴansu, to fa babban bala'i ne, kuma zai lalata ƴaƴansu, zai iya expose ƴaƴansu ga cututtuka, zai lalata tarbiyyarsu, kuma zai sa su zama mutane ba na gari ba. Kuma ya kamata iyayensu su ɗau tsauraran matakai. ƴaƴanka ne, tarbiyya da ka ba su a gida wallahi da shi za su fita waje. In ƴaƴanka suka zama mutanen kirki a gida, kowa zai ce Allah ma iyayenka albarka. Me hakan yake nufi? Yana nufin iyayen sun ba wannan ɗa tarbiyya na gari. Duk wanda kuma aka tsine ma da Allah, aka ce Allah tsine ma, to za a ce kai wannan iyayen shi ba iyayen kirki ba ne, saboda tarbiyya da suka bashi a gida shi ya fito yake yi. Saboda haka ka sani in aka zagi ƴaƴanka a waje ko ya aiki a waje, directly ana zagin ki kece, saboda kece ko kai ne kuka gagara yin aiki da Allah ya ɗaura muku na basu tarbiyya na gari. Kuma daga ƙarshe ku sani dole Allah zai tambaye kowa akan tarbiyya da ya ba ma ƴaƴansa. Idan kowa ya sani zai mutu, Allah ya tambaye shi, to kuwa ya kamata mai hankali ya shiga taitayin shi, ya yi abin da kuma Allah ya ɗaura mashi na ba su tarbiyya na gari.
Jamila, lokaci ya fara ɗaga mana hannu, amma akwai waɗanda suke biye da mu yanzu haka a Facebook, kamar Suleiman Ibrahim ya ce iyaye na kallo yarinya duk sati sai ta yi ɗinki, alhali iyaye ba su da halin saya musu, kana ba za a tambaye ta ina ta samu ba. Sai Sadu Sa'idu Daura wanda ya ce yau da gobe wasu iyaye har tunƙaho suke yi da ɗiyarsu idan Allah ya ba ta sura mai kyau, wanda za su yi amfani da wannan dama don mai da ƴarsu tamkar wata haja mai kawo musu kuɗaɗe ba tare da binciken inda take samun kuɗin ba.
Ya zubillah.
To kin ji da fatan iyaye da su kansu yaran maza da mata da kakanni waɗanda ke riƙe da jikokin su duk sun ji saboda wannan abin dai ya kamata mu canza. Kullum muna kukan mu ce masiha ga gobara ko da yaushe mu ce Boko Haram kullum kashe mutane, amma ba ma tambayar kanmu me muke wa Allah yake haɗa mu da irin waɗannan bala'o'i da waɗannan masifu.
Gaskiya
ya kamata mu rika tambayar kanmu. Masu saurare, ya kacin shirin kenan yanzu amadadin
Jamila Kabir
da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniya mu Mr. Cornelius Halima Jumro ke sallama da ku sai gobe idan Allah ya kai mu.